إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta biyu ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1442 haka ne da 43 da 43 shekara ta 2022 wanda kuma a wannan rana muke bude wannan tafsiri a wannan babban masallacin Juma'a masallacin da ake lakabi da masallacin Umar dan Khattab masallacin Umar dan Khattab kai da kaje Umar dan Khattab ka san shi a bata da rabo a wannan wuri tun daga sunan masallacin za ka gane shi a matsaya ce ya an bata dismiss later wanda kuma yake nan babbar hirkwatar kungiya ta izala ta kasa baki daya a nan anguwar Utako da ke nan babban birnin tarayya Abuja kuma muka roki shugaban kungiya na kasa da ya dakata ya bude mana wannan tafsir kamin ya wuce zuwa Adamawa ruwa ya koma rafi inda kuma a can zai gudanar da tafsiri na wannan shekara kamar yadda ya saba himmancin bude wannan karatu shugaba ya ansa mana ya kamata maganar da nake da ku shugaba yana Adamawa amma ya dakata domin ya bude mana wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya masa jagoranci ƙungiyar Izala ta fara tura da tafsiri a garin Guru da ke cikin jihar Yobe inda na share daga nan aka nausa da ni zuwa Kaduna inda sai da na share shekara 5 muna yin tafsiri a garin Kaduna wannan banda wanda corona ta ritsa da mu muka yi a nan birnin tarayya Abuja amma dai a madadin jihar Kaduna shugaban kungiya na kasa yace ta tsaro ina wai na wada daga Kaduna a dawo nan babban birnin tarayya Abuja a ci gaba da bada sakonni to muna addu'a wannan karatu da zamu yi Allah ya sa masa albarka Allah ya dora mu akan daidai duk abin da zamu faɗa ya zama maslaha ga musulunci da hadin kan al'umma musulmai Allah ya dora mu sarki ya hakuri ya karba mana haka tafsirin mu na bana in Allah ya amince za mu mai da hankali akan abubuwa guda 13 su ne sakonnin da tafsirin mu na bana zai dauka sako na farko shine falalar wannan wata da darajar wannan wata domin wannan wata na Ramadan wata ne mai daraja kwarai da gaske da an ce dare na farko na Ramadan Allah zai yi wa bayinsa abubuwa guda 5 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu lailatin min Ramadan idan dare na farko na watan Ramadan yazo to abinda Allah zai fara yi wa bayi shine sufidatu shayatin wa maratul jin shedanu da kangararrun aljanu. Allah zai ce a sa satari a daure su. Duk wani aljani criminal da wani shedan da ke halakar da al'umma, Allah zai ce a sa satari a daure shi. Shi yasa zaka ga har dan kwaya ma sai ya zama mutumin kirki a watan Ramadan. An taba rubuto min tambaya a Kaduna, wasu matasa ƴan wiwi wai idan suka kai azumi magariba ta zo dab, to suna Allah Allah ladan ya kira sallah, sai a dauko wiwi sai a mola a nade a takarda kamar yadda kake tana da kankana da lemu da ayaba da dabino, sai a aje ana jiran ladan da ashana a kusa a banka mata wuta. Idan ya zuka ya hura sanadin samaniya ya ce to alhamdulillahi wannan kan mun kai shi. Kaga wannan yayi banna, amma idan ka lura dai akwai wani sabon imani da ya shigo shi albarkar wata. Da ba dan albarkar wannan watan ba, alhamdulillahi da wuya ta fito daga bakin shi. Ba dan albarkar watan ba, da wuya ya azumi, da wuya ya sallar jam'i tare da shi. Duk yadda mutum yake banna, za ka ga idan Ramadan ya zo, ugulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, kofofin wutar jahannama gaba ɗaya Allah zai ce a kulle su, ba za a buɗe wata kofa cikin kofofin wutar jahannama ba har sai Ramadan ya ƙare. Tun daren farko Allah zai ce duk kofofin wutar jahannama a kama su a kulle. Allah mun gode maka. Abu na uku, wa futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab, Allah zai ce kofofin aljanna guda takwas gaba ɗaya a buɗe su, a bar su a buɗe har Ramadan ya ƙare. Shi yasa idan Ramadan ya zo har ya wuce baka shiga aljanna ba, kai ne kake da matsala, domin lokaci ne na me na gwanazar shiga aljanna. Kofofin suna buɗe, abinda ake bukata kaɗan taɓuka wani abu kawai a sa sunanka a list. Idan ka zama ka shiga ba, Allah ka tsare mu, sai addu'a. Abu na hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yunadi munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashar aqsil. Allah zai sa wani mai kira, wani malaika rinka shela. Me zai rinka shela? Zai ce ina mai son aikata alkhairi, ina mai niyyar kwarai, aqbil, this is the right time. In aljanna kake nema, to wannan shi ne right time da neman aljanna. In alkhairi kake nema, aqbil, fuskanto, wannan shi ne lokacin. Ka canci mai cin idan ka aikata a wannan lokaci. Wa ya baghiya shar, mai kokarin yin sharri, da kulla bala'i cikin al'umma, da yi wa Allah zanga-zanga da sabon Allah, aqsir, ka takaita. Bala'i ne saba wa Allah a cikin wata, musifa ce saba wa Allah ne a cikin wannan wata. Allah ka tsare mu, ka tsare imanin mu. Abu na gaba, na biyar da Allah yake wa bayi inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa lahu utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla. Allah zai sa a rinka yanta mutane, da sunan su yana nitsin yan wuta. Allah zai ce a share a mai da sunayen su cikin yan aljanna, na yanta su daga wuta sun zama yan aljanna. Allah zai ce wa mala'iku ku tai, akwai mala'ikun da Allah ya ware aikin su kenan, kullun da daddare har alfijir ya fito, yanta mutane daga wuta. Manzo Allah yace ba a daren farko ba, wa zalika kullu layla, abinda za su rinka yi kenan kowane dare na Ramadan har dan da Ramadan zai kare. Kenan akwai bukatan a cikin wannan wata mu ci gaba da tunatar da kanmu muhimmanci da darajar wannan wata, domin mu kara ibada a ciki. Abu na biyu da zamu mai da hankali a kansa, wato shine babban sakon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine sakon tauhidi, saƙon aƙida, saƙon tauhidi. Babu sassauci, babu ja da baya, forward ever, backward never. Wani zai ce to a dai bi a hankali, akan tauhidi babu bi a hankali. Yadda muka taka mota 280 mun yi full light, haka za mu shiga gargada da kwana da duk a abinda kai wa Allah na burgewa idan ka je wa Allah ba tauhidi kai asara shi yasa babu sirta ta tauhidi dan kai dadabu in zaka so mu ka so mu saboda aqida mu ta tauhidi in zaka ki mu ka ki mu akan aqida mu ta tauhidi idan zaka bi mu ka bi mu akan wannan aqida in zaka bar mu ka bar mu akan wannan aqida ita ce aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah gaba ɗaya impossible hakika ayu hayi zuwa gare ka ba kai kade ba wa ilal ladina min qablika ayu hayi zuwa ga annabawa wadanda suka gabace ka menene wahayin Allah ya ce la in ashrakta a kaddara da zakai wa Allah shirka Allah ya sauka manzo Allah shine limamin tauhidi ba zai wa Allah shirka ba amma su ake so a razana mu ake so a razana kaddara da zakai wa Allah shirka Allah ya ce la yahbatun amalu duk aikin da kai wa Allah Allah ya ce zan ruguza shi gaba ɗaya ji Allah idan Allah bai yi manzo Allah sassauci akan tauhidi ba kan manzo ya sassauci akan tauhidi Allah ya ce wala takunanna minal khasirin kuma wallahi lalle zaka zama cikin masu asara ba zai wa Allah shirka ba babu wanda ya fada da shirka ya yaki da shirka kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama abinda zai mana jagoranci a tafsiri na wannan shekara abu na uku shine muhimmanci riko da manhaji na ahlus sunna menene manhajin ahlus sunna shine abu uku alkitabu was sunna wannan manhaji shi ahlus sunna suke tafiya da shi a duniya gaba daya wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna yake ce musu ahlus sunna wal jamaa yasa ake ce musu wani jama'a duk inda suke a duniya ko kasar su ta bambanta yaran su ya bambanta sunan kungiyoyin su ya bambanta eh launin fatar su ya bambanta to amma wanda shi zauna muka cewa sunna ce haka annabi ya karanta in za mu ci abinci me muke cewa in mun gama mu ce me baturan Australia musulmi in zai ci abinci bai ki fada akwai babbaci da yadda muke yi wannan shi ya gwada maka wannan abu menene sunna ne na dage wandona baturan ingila ya dage nashi balarabe masar ya dage nashi wannan ya nuna menene sunna ne abinda wannan yake gwada maka shine ita sunna duk inda ka je duniya za ka ga iri daya ce ba ta canjawa yanzu na tambaya idan mutum zai kwanta da iyalinsa wani zikiri ya kamata ya yi Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana haka dai in zai shiga banɗaki Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith in zai fito ya ce gufranak abu in sunna ne duk duniya iri ɗaya yake saboda manhajin guda ɗaya ne amma idan bid'a ne zaka ga ko ina nasu daban ne ko ina nasu daban ne ba kana ɗaya bane dauki zikirin bid'a yadda ake 1980 yana da bambanci da yadda ake 1990 yana da bambanci da 2000 yana da bambanci da 2010 ƙarya nake yana da bambanci da 2020 me yasa ya canja daga lokaci zuwa lokaci saboda ba sunna bane ba daga manhaji yake ba daga kwakwalwa yake ita kuma kwakwalwa tana canjawa kwakwalwa yau tana iya cewa ai kaza gobe tace ta fasa haka ne da san da Nvidia suka fara zikirin Nvidia a kasar nan cewa ke Allah 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 ko ba haka ke ba daga ba aka ga ana gajiya sai aka ce to dan sa dan nishadi a ciki dan sa dan Allah sun sai da raba daga karo yake sai aka dan sa da shadi la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah allah ya canja ko bai canja ba sabuwar aya aka samu sabon hadisi sai ya canja saboda kwalwa aka shire shi
Allah 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 Allah
Dai zalla suka fara wa'azi abin sai zama rikici. Sai zama yanzu kuma abin ya zama musifa 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 musifa. Ya ka dawo. Allah Allah ila Allah Allah ha ila manzo ya ce ha ila dima na ce ha ila. Sama'u na yin zikiri, ƙasa tana yin zikiri, mala'iku na zikiri da aljanun akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai san zikiri shi ne lokaci kuma yadda Hausawa suke yi daban yadda Inyamurai suke yi daban yadda Yarbawa suke yi daban su Yarbawa ba haka ake yi ba su kuma kaje su Yarbawa sai ka jana alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyumu to yadda zaka gane sunna ita duk inda take iri da yake yi amma an shigo da bid'a zai rinka me canjawa sai san an je wajen daurin aure idan ba sunna za a bi ba sai a ce to kuya kuke yi anan da ka ji an ce kuya kuke yi anan to ba sunna za a yi ba idan za a yi suna ka ji an tambaya to ku nan naku ya yake to ba sunna za a yi ba alqur'ani mun ga inda Allah ya ce maka hujja da sunna wannan na uku da ka karo ha na ba ka kwana uku ka samu mun hujja a qur'ani in ba haka baka tuba zuwa ga Allah da tije na faɗi wannan magana ya tashi ta ne imamu na Shafi dan tare kullu majalisi yace to majalisi ya tashi haka shi ma ya shiga cikin gida oh wannan kwanaki guda uku in kaga imamu na Shafi ya fito sallar farilla zai koyo shi yana cikin gida bayan kwana uku ya cika ya fito ya zauna Hazirai imamu na Shafi suka ce in ka kalle shi zai baka tausayi. Idonsa ya yi ƙanana, fuskarsa ta kumbura, laffin bakinsa ya kumbura da ka kalle shi ka san bai samu bacci a tsakanin nan ba. Yana zaunawa bai daɗe da zaunawa ba sai ga wannan dattijo ya zo. Aka buɗa masa ya zauna. Bayan ya zauna ya ce to kwana uku ya cika. Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayaga annabi fi shiqqin huwa fi shiqqin aka annabi ya gabar shi yayin ma nan ba da mata bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana a gare shi yace to ni wallahi mata wallahi Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannama mu babbaka shi a wutar jahannama a baya sai ce wa yatabi ghayra sabilil mu'minin bayan yayi wa manzon Allah ayaga sannan sai bi hanya ba hanyar da mu'mine suka tafi akan ta ba Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa sannan mu babbaka shi a wutar jahannama ba ko mata mu nana imamu na Shafi yace to sabilil mu'minin nan ita ce hanyar magabata na kwarai idan har za a azabtar da mutum saboda ya bar sabilul mu'minina to wannan ya nuna sabilul mu'minina ana kafa hujja da ita addinin musulunci imamu na Shafi yana karanta masa wannan aya da tijo ce Allah ya maka albarka ka kawo hujja kuma na gan su da tijo ya dar dogara sandar sai ya tafi ba su kara ganin shi ba daga ranar bayan da tijo ya tafi sai imamu na Shafi ya kalli dalibai yace daga lokacin da tijo din ya zo ya bi wannan fatawa ce nemo masa aya a qur'ani yace wallahi a kowace rana sai na karanta Qur'ani daga bakar zuwa nasu ta uku kamin Allah ya mun muwafaka in yi tuntube da wannan aya sau uku yana karanta Qur'ani daga bakara zuwa na kamin Allah ya haska masa ya gano ga hujjar sa a cikin wannan aya da wannan ne ya zama manhajin ahlus sunna duk inda suke a duniya shine kitabu wa sunna ala fahmi salatu salih. In Allah ya zama mai da hankali akan wannan manhaji dan jama'a su fahimce shi da kyau a cikin wannan tafsiri namu na bana. Daga nan abu na hudu shine darajojin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin an samu masu suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan suna cin mutuncin sahabban manzon Allah da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zama wajibi duk inda muka zauna mu karantar da matasa darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mu gane sahabban annabi da iyalan annabi masoyan juna ne, masu kaunar juna ne, ba rigima suke yi ba kaman yadda waɗannan masu bakaken kayan suke kokari su nuna wa duniya kaman gaba ne tsakanin sahabbai da ahlul baiti. Ba a taɓa samun kauna da soyayya kaman tsakanin sahabbai da ahlul baiti ba. Allah ka gafarta mana. To yanzu ba ma nan abin ya kai ba, an kai ga ma kore sahabban. Kun ji abin da wancan gaba gadi yake faɗa, shi bai ma yadda akwai wani sahabi mai suna Anas ibn Malik ba. Anas ibn Malik wai shi bai da ba an taɓa yin wani mutum mai suna Anas ibn Malik ba. Kawai shashi baɗi ne na malaman su ba ta ƙirƙiro tarihi suka ce an taɓa yin wani mutum mai suna, ba a ma taɓa yi ba. Ba mu yi mamaki ba, domin aƙida ce ta me? Aƙida ce ta Shia. Malaminsu ne ya fara rubutawa kamsu mi'ati sahabi mukhtalaq. Sai da suka kirga sahabban manzon Allah guda 500 suka ce wannan ba a taɓa yin su ba. Kawai malaman suna da suka kirkiro sunayen kamar yadda ake kirkirowa a drama a wasan kwaikwayo suka rubuta tarihin ƙarya, ba a ma taɓa yin wannan ba. Sahabban manzon Allah guda 500 suka kore. Kaga shi wannan ai dan karami ne tunda guda ɗaya fara. Amma wataƙila da ya samu dama ba a san ina zai je ba. To wannan yasa akwai buƙatar mu san cewa suwa ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaunar su imani ne, kin su munafurci ne. Duk wanda ka je yana aibanta shi, magabata suka ce kada ka raba ɗaya biyu, zindiki ne. Allah ka raba mu da wannan bala'i. Daga nan abu na gaba da za mu yi magana akan sa na biyar shine wato tarbiyyar iyali a da'irar addini musulunci. Musulmai an baro alwalatun wajen tsarki, tarbiyyar yara ta lalace, yaran ko sun zame wa al'umma matsala, dole a dawo a gyara. Idan kana kallon yanar gizo auren raki da ake yi abin bai tada maka hankali, bala'in ya yi yawa. A zo ana biki, wai ango ya fito ya yi rawa da uwar matarsa. Uwar wa? Uwar matarsa. So uwar matar ango za ta fito a share musu fili su rinka tikar rawa ana ihu ana liƙin su. Daga nan kuma shi uban ango shi kuma sai ya rawa da amaryar. Fasik. Kai da kaga yadda ake rawar kasan wannan fasiki ne. Matan ɗan shi. Amma kamin a gama ya shafe mata kumatu, ya lalube mata baya, ya lalube. Wani da ɗa za a haifa? Wani irin ɗa kuke expecting daga irin wannan fasara? Sannan uban ango ya zo ya sa wa amarya kek a baki. Uban amarya ya zo ya sa wa ango kek a baki. Yanzu ba abin da ake yi kenan. Wannan shi ne wayewa. Wannan ba wayewa ba ne, ba cigaba ba ne, dabbanci ne. Cigaban mai tonar rijiya ne, yana ƙara ƙasa ya ɗauka cigaban ki. Kenan dole mu dawo mu sake duba ya tarbiyyar iyali take a musulunci. Auren rakibu mu sake nazari a kansu. Mu ga yadda ya kamata su tafi daidai da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dai muna so mu haihu ƴaƴan da za a ce Allah ya musu albarka, Allah ka gafarta mana. Daga nan abu na gaba da za mu mai da hankali a kansa shine haƙƙoƙin shugabanni akan talakawa da haƙƙoƙin talakawa akan shugabanni. Domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله سيتمي ولأئمة المسلمين شغبني كنا باين سوفا وآمتهم أقول بك أتن تلكاوا سسمي ريني حقوق يسو أكن شغبني سو shugabannin su san menene haƙoƙin su akan me akan talakawa ko menene haƙoƙin talakawan akan su wannan zai taimaka wajen samar da shugabanci nagari a cikin al'umma Allah ta'ala ya sa mu dace bayan wannan abu na bakwai da zamu yi magana akan sa shine zamu yi magana akan yan uwantaka ta addinin musulunci da kuma yan uwantaka ta jini yan uwantaka ta jini take cewa zumunta mun ga yadda zumunci ya samu matsala a wannan kasa saba zumunta kuma hatsari ne khalifa umar ibn al-aziz yana cewa la tusahib qati'a rahimin ko aboki karkai da mai yake zumunta yace ya karanta qur'ani daga bakar zuwa nafi Fir'auna da ma ba a tsine mashi sau biyu a Qur'ani ba amma mai yake zumunta Allah ya tsine mashi sau biyu a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ka tsare mu da wannan bala'i da kuma yan uwantaka ta addinin musulunci ka so ne dan Allah in so ka danwa dan Allah in abun farin ciki ya same ka in taya ka dan Allah in ya same ni ka taya ni dan Allah in ka shiga matsala in maka jaje dan Allah in taya ka da addu'a shi ma in na shiga ka bin jaje dan Allah ka taya ni da addu'a ka samu al'umma musulma wacce za ta zama in tsiya madaurin ki daya irin wannan al'umma ita take samun nasara a duniya ita ce take samun nasara a lahira Allah ka gafarta mana bayan wannan abu na takwas da zamu magana akan sa shine kishin kasa a dinin musulunci kishin me a matsayin na dan Najeriya in yi kishin Najeriya ta ci gaba in yi kishin Najeriya ta zauna lafiya in yi kishin arzikin Najeriya ya bunƙasa in yi kishin kasar yadda za ta samu ci gaba kai kara da sauran kasashe na duniya laifi ne a musulunci ba laifi bane addinin musulunci ya karantar da wannan annabawa sun karantar da wannan akwai bukatar mu san wannan idan ba mu san wannan ba shi ya haifa mana da matsala dan sanda an yi tare ka a titi babu ruwan sa da kishin kasar sa me zaka ba shi ya sa aljihu ne damuwar sa custom aboda me zai samu ne damuwar sa ba kasar ba malamin makaranta a jami'a ba ruwan shi da kasar yanzu ba malamin makaranta mai kishin kasar zai sa wa yarinya sharadi ko ta yadda zuna da ita ko kara ta jarabawa yanzu mai ki yana da kishin kasar zai aika ta wannan zai yi ba zai yi wa soja yanzu mai kishin kasa zai iya bada rayuwar sa kare kasar sa soja mai kishin kasa za a samu bandit su tarwatsa jama'a mata da yara su zo a guje su same ku a jenshin su ce ga bandin can ku kuma kowa da yake bauta samun su ba su da komi yara da mata a zo a kawo tallafi ya ce me a ce bandin ya ce inna lillahi shi ma ya zarafi duka sai shiga daji da gudu in akwai kishin ƙasa za a yi wannan ba za a yi wannan ba idan kana da kishin ƙasa za ka sace kuɗin talakawan jihar ka a matsayin ka na gwamna asibiti ba magani mata na mutuwa saboda kuɗaɗen yan kaɗan za a iya ceton rayuwarsu ka bar al'ummar ka da jahilci ka bar su da talauci ba ruwan sha ba kaza ba kaza ga kuma arzikin rijiya ta bayar guga ta hada ka kwashe ka tafi Paris ka sai gida ko ka sai gida a London dan kai ne tambaɗan ɗan Allah duniya da lahira idan kana da kishin Najeriya za ka yi wannan kana da kishin Najeriya kana sanata za ka sace kuɗin ƙasa da inda aka zo magana gyara ana biyan ka albashi ana baka allowance amma ba wannan ne damuwar ka ba kullun ya zaka yi amfani da committee ga ka cuci kasar ka sace kuɗin da shi ne damuwar ka mai kishin ƙasa zai wannan ko dan majalisa kana sarkin gargajiya ka hada kai da bandit a jihar Zamfara rahoto bai nuna akwai sarakuna da hakimai da suka hada kai da 'yan ta'adda ba kana sarkin al'umma Allah ya ɗaukaka ka kai da sarkin su kana emir ko kana uban ƙasa a hada kai da 'yan ta'adda a zo a kashe al'ummar ka a sace su a ɓoye su a bada kuɗi cikin dare a duro maka naka abu a kawo maka da sani kuma ka zo ka zauna kan karaga wai kai mai martaba ce martabar gidan wa kake da ita kana da kishin ƙasa za ka yi wannan malamin addini kana da kishin ƙasa za ka je gaban gwamna ko gaban shugaban ƙasa ka gagare masa wa'azi ka gagare kai masa gaskiya kana malamin addini talakawan jihar ka nawa suke yi zuwa gaban gwamna nawa ne a cikin talakawan jihar ka suke samun damar ganin gwamna nawa ne talakawan Najeriya ke samun damar ganin shugaban ƙasa nawa ne talakawan Najeriya ke samun damar ganin minista? Nawa a talakawan Najeriya? Akrama sallahu, kai Allah ya baka wannan damar. Ga ka ga gwamna iri da muzu ido hudu kana kallanta, kana kallon shi, baka ce masa ji tsoron Allah kan talakawa ba. Kana kishin Najeriya zaka yi wannan? Ai kana kishin Najeriya kan Allah ya sa ka je gaban babban mutum wanda kalmar ka daya in aka sa ta yi tasiri Allah kada ya san inda za ta ci. Allah ka saka shugaba Balado da alkhairi.
Amin.
Allah ka saka masa da alkhairi.
Amin.
Wallahi mu muka san me ake yi. Allahu Akbar. Ku da nan mun tura a masallaci sai kabbara kuke yi. Shugaba ya faɗi gaskiya. Shugaba a gaba inda ake dinne da dinne. Wallahi mu san me ake yi. Akwai ladabin yi wa shugaba wa'azi a cikin taro. Alhaji da ahlus sunna shugaba zai dai sokar ka wannan ladabin ba. Da kun san me ake faɗa an ido hudu. Da wannan baraba ku sa shi cikin lissafi. Wallahi gaskiya ake ga musu. Malamin sunna ya je gaban shugaba sai ya ga musu gaskiya. Malamin bid'a ne ko alhaji bai ga gaskiya ba zai ga gona gaskiya. Ba sai dai kalle ke ce to ai da ma Allah ya baida kai babba a duniya alheri ma kai ne babba. Aya ce a Qur'ani kamasalil duniya kamasalil akhirah. Wata ayar da hayyamu min cikin Qur'ani mu buganta. Akwai bukatan jama'a su kishi kasar su kishi kasar da bai saba wa musulunci ba. Allah ka gafarta mana. Bai wannan abu na gaba da zamu magana akan sa wanda shine abu na tara. Shine ciyar da dukiya don gina addinin musulunci. Ciyar da dukiya don gina Islam. Ga university muna ginawa. Ai ku ce Allahu Akbar. Ku je ku ga aikin da ake yi. Kuma bayin Allah ne. Allah ka saka musu da alkhairi. In Allah ya yarda lokacin da muke hasashen zamu gaba wannan university, Allah ka ba mu ikon kammalawa kafin lokaci. Kuma da irin himmar da muka ga kun gwada, in Allah ya yarda za a yi. Wannan fatan layyarta ku kar ku rena ta. Kar ku yi mai? Kar ku rena ta. Yanzu dai kun ganta. Wani zai ce wasu bayan Allah sun bada taimako, Allah ya saka musu da alkhairi. Ku kuka fara sannan suka zo suka dora. University ma ku kawo wata ku, Allah zai sa mata albarka albarkacinta. Wasu masu ƙarfi kuma su shigo su tura mota ko da hannu dai ko kai kilomita nawa za ta ci. Tallafin marayu yana ana zubar da jininsu. Ba tsoron Allah. A ɗaibi dukiyar mutane wacce ba za ta ɗaibi ba a banka mata wuta. Wanda ya bada gudunmuwa kan kashe mumini da rabin kalma ba cewa ku kashe shi ba. Ya ce ku ka sai ya dakata. Amma shi wancan ya gane ma'anar magana. Ya je ya kisa. To shi wannan da ya bada gudunmuwa da rabin kalma zai zo ranar tashin alƙiyama an rubuta masa a goshi ayyukan min rahmatillah. Allah ka tsare mu ka tsare imaninmu. Dukiyar musulmi haramun ce. Jinin musulmi haramun ne. Wanda ba musulmi ba haramun ne ka kashe shi ko ka ɗaibi dukiyarsa ko ka taɓa mutuncinsa ba gaira ba dalili. Islam bai da wannan ba. Islam ya tsare jinin musulmi har jinin wanda ba musulmi ba Islam ya tsare shi. Wannan yana daga abin da za mu yi ta maimaitawa a cikin wannan wata. Ko Allah zai yi amfani da kalmomin da za mu faɗa su shiga zukatan waɗannan bayin Allah a samu gyara. Allah ta'ala ya sa a samu gyara a ciki. Abu na 11 za mu yi magana akan yadda zunubi yake ruguza ƙasa, yake ruguza al'umma. Ba abin da ke rushe ƙasa kamar sabon Allah. Ba abin da ke rushe ƙasa kamar me? Sabon Allah. Matuƙar al'umma tana saba wa Ubangiji. A fili a bayyane ana ɗaukano fushin Ubangiji. A fili a bayyane ana kallo kowa ya ci karensa ba babbaka. Ba wanda zai ce mai kashe goge bakinka. To wannan al'ummar ku saurari bala'i da musifa da zai sauka a cikin wannan al'ummar. Kuma wallahi bala'in da 'yan Najeriya suke ciki daga cikin abin da ya jawo wannan ma yana da gudunmuwa ce. Yi wa Allah fito na fito, saba wa Allah ƙarara, kaba'irai, aikata zunubi, zunubin nan shi ya fito da annabi Adam daga aljanna, zunubin nan shi ya sa aka yi ruwa, aka cika duniya da ruwa zamanin annabi Nuhu, aka halakar da kowa da kowa. Me ya jawo? Zunubi. Zunubin nan shi ya jawo aka tura wa Adawa iska mai ƙarfi ta gigita su. Zunubin nan ya jawo ta budawa aka musu tsawa, aka halakar da su. Zunubin nan shi ya jawo Fir'auna da jama'arsa aka dulmiyar da su. Zunubin nan shi ya jawo aka yi ruwan duwatsu wuta daga sama zamanin annabi Nuhu. Daga sama aka yi ruwan duwatsu wuta saboda mai? Saboda zunubi. Zunubi musifa da zunubi bala'i ne a cikin al'umma. Matuƙar al'umma za ka dulmiya a cikin zunubi da sabon Allah da fasadi. Ana sa masu magana balle a rashin sa'a manya-manyan su da ke aikata zunubi. Idan ana neman babban bugaggen ɗan giya a samu cikin manya aiki. Yanzu giyar ma abinda zai baku mamaki wai hada 50 years maturity, wai giyar da shekara 50 yanzu aka yi ta aka aje shekara 50, wai ta fi bugarwa, ta fi tsada. Akwai wacce idan aka buɗe kwalbar sai wuta ta kama a bakin kwalbar, ana buɗewa fus sai wuta ta kama. Sai an jira wutar ta mutu sannan don kada mahaukaci a zuba ma a kofi ka tilkila. Sai manya ke iya sayan wannan. Akwai ta tantam da ake tsotso. Sai kuna zo da mutum ya bada tantam ya jefa baki, kai ka dauka wani chakulan ne ko wani sweet. Har hali ba tsiya cerki a barki. In ya tsotsa ya tsotsa sai ga fara bilinki bilinki da idanu. Sai ana magana professional mazina ta samu a cikin manya. To bara iya rika sauka a cikin kasa kenan. Da talakawan mu da manyan mu duka mutum mu koma zuwa ga Allah. Abu na 12 za mu magana akan muhimmancin neman ilimi da darajar malamai a addinin musulunci. Saboda an dauko campaign na bata malamai. An dauko campaign na mai? Me yasa ake so a bata malamai saboda su kadai suke magana talakawa su ci. Tunda malamai kadai suka saura. To bari a zubar da mutunci su kafin zabe. Kafin me? Kamin ranar zaɓe, wanda ya kai mu zaɓe za ka gani mutuncin malamai yana nan ko bayan. Wallahi in za ka zama mutumin kirki zama mutumin kirki. Muna gane kai munkari ne, hadisi guda za mu karanta a sallame ka. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu da ƙafa ko da mai? Abu na 13 da za mu mai da hankali shi ne tasirin addu'o'i da zikirori wajen kauda bala'o'i da musibu a cikin ƙasa. Za mu mai da hankali akan wannan, yadda za mu yi amfani da wannan wata na Ramadan mu taimaka mu addu'a, mu yi wa 'ya'yanmu, mu yi wa matanmu, mu yi wa iyayenmu masu rai da marasa rai waɗanda suka koma zuwa ga Ubangiji, mu yi wa malumanmu, mu yi wa ƙasarmu don muna ƙaunarta, mu yi wa shugabanninmu domin Allah ya gyara su za mu samu sauƙi, in suka lalace za mu shiga bala'i. Mu roƙi Allah ka gyara mana su, Allah ka musu saiti. Ya Allah ko fi ne ya kaucewa kanka ba su dawo da su kan hanya. Mai tai. Mai tai ba za mu daina ba. Kuma in Allah ya da Allah zai saurare mu. Wannan su ne abubuwa guda 13 da tafsirin mu na bana. Zai mai da hankali zuwa gare su Allah ta'ala ya sa mu dace. Daga gobe za mu buɗe mu ɗauka mu ci gaba. Daidai wannan gaba za mu saurari jawaban shi mai gayya kuma mai aiki shugaban kungiyar jama'atu za ta bida wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya. Jiya da daddare muka bude tafsirin mataimakinsa a garin Gombe, Sheikh Usman Isa Taliyawa Gombe. Yau kuma shugaba shi ya tsaya domin ya jagoranci bude mana wannan tafsiri. Saboda haka za mu saurari jawaban shugaba a halin yanzu, wanda kuma da su ne za mu kawo ƙarshen wannan zama idan Allah madaukakin sarki ya amince. Abin da ya shafi marayu sai mun zo za mu fara karatu, za mu kaddamar da kwamitin marayu, daga nan za a ci gaba da bada gudunmawa. Duk da shugaba ce shi yana so ya yi shiga sauri ya ga shi ya fara, yadda in an je lahira idan za a je aljanna yana gaba. Shugaban kwamitin marayu ya ce mai zai hana mai a kaddamar shugaba ya bada nasa kame ya tafi. Sai nan da za a kaddamar. In za a kaddamar ɗin kuma shugaba ne mai fara kaddamawa da Allah maɗaukakin sarki. Da wannan za mu roƙi shugaba ya tashi ya dawo kan wannan kuzera da nake zaune a kanta domin ya gabatar da jawabi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد بابن سكرتيرنا من wannan kungiya ta jama'atu zalatul bidaya wa itamat sunna ta tarayyar Najeriya Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe tare da mataimakin shugaban majalisar halaran momi na kasa baki daya Alarama Ahmad Suleiman Ibrahim Kano shugaban kungiya anan FCT shugaban committee marayu babban director general a wannan office namu sauran al'umma manyan baki da suka zo halartar wannan taro na bude tafsiri ina farawa daga son addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya azurta mu da ganin bude wannan tafsiri na shekarar hijiran manzon Allah 1443 miladiya shekara 2022 a wannan masallaci namu na headquarters ta wannan kungiya masallacin Umar Dan Khattab babu shakka wannan masallaci da wannan fili da aka samu a wannan headquarters ta kungiya a Abuja muna addu'a ta musamman ga marigayi shugaba mai gandu shugaba Alhaji Musa Muhammad mai gandu lokacin da yake shugabanci aka samar da wannan fili mai albarka duk abinda za a yi anan shugaba yana da kamishin ina addu'a Allah ya gafarta mishi mataimakin sa Imam Abubakar Ikra Allah ya gafarta mishi masallacin da muka samu a nan kafin mu rusa wannan wanda ya jagoranci gina wannan masallacin Imam Abubakar Ikra Allah ya gafarta mishi kuma duk abinda za a yi na sake masallaci da fadadawa in Allah ya dasuna da kamisho ba zan guce ba ina addu'a wancan office namu da muke ciki muka mai da shi ya zamanto office wanda ya gina shi wani bawan Allah ne dan jihar Adamawa Alhaji Sallau Gidaro Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi kenan da masallacin da office da duk wanda yake wannan wuri gaba daya waɗanda suka fara sun koma zuwa ga Allah irin wannan ayyuka yana tunatar da mu da muke raye cewa mu yi iya kokari kowa ya samu dama yayi abin da yake iyawa lokacin da muke jawabin bude wannan masallaci asalin masallacin mun faɗi masallacin da mai aka tara kuɗi aka fara Fatul Layya kenan duk wanda ya bada gudunmawarsa ko nawa ka bayar sai da aka tattara kuɗin Fatul Layyan nan na bayin Allah na talakawa aka sayar aka so mu gina wannan masallaci wanda manzo Allah yake man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mithluhu fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci irin wannan Allah zai gina mishi kwatankwacinsa aljanna kenan wanda aka ce da fatan layyansa naira 500 yana da gudumawa cikin ginin gida a gidan aljanna wanda ya dauko sama da miliyan 100 ya bayar da mai 500 duk Allah na da ladan da zai ba su baki daya shi yasa nace ba za mu manta ba da magajin garin Sokoto Alhaji Hassan dan baba Allah ya yafe mishi abinda nake cewa duk wanda ya ga abin da ke bayan masallacin nan ba ciki ba duk wani abin da aka lika mabul da aka saka a wannan masallaci magajin garin Sokoto ya dauko ya kawo da kudin sa ya so ya kawo yau ya koma zuwa ga Allah dan uwa musulmai ayyuka na alkhairi kowa yayi kokari da rayuwarsa ya aike da sako lahira kafin ya je lahira وما تقدموا لأنفسكم من خير نعم saboda haka wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abinda ku gabatar na ayyukan alkhairi da kawunan ku za ku samu ladan a wurin Allah kowa yayi kokari ya ga cewa ya bada gudumawarsa a rayuwarsa wurin taimakon addini wannan masallaci yadda kowa yake ba shi sha'awa yanzu akwai bukatun tsaftace masallacin da kulawa da raya masallacin daga cikin raya masallaci akwai halartan ku bayin Allah wurin sallah sannan yanzu mun dauko kamfani na musamman don tsaftace masallacin kowanne wata da kudin da zamu biya su sannan lantarki na masallacin muna da generator diesel wanda za a rika sakawa duk lokacin da za a yi tafsiri kamar haka ba za mu dogara da nefa ba duk da ma ana cikin karatu wuta a dauki ko akwai nefan za a kashe sai zamanto abinda za a sa gas wannan yana da bukatun cewa kowa ya kawo gudumawarsa don a tabbatar da cewa irin wannan aiki na alkhairi ya wanzu kuma ya ci gaba a zamanin manzon Allah wata bayar Allah share masallaci take ita bukatar ta in ta ga masallaci ya dace ta share sai ta rasu da ta rasu cikin dare sai aka je aka binne ta suna kallon kamar darajar ta bai kai a gawa manzon Allah washe gari manzon Allah aka kwana biyu bai ganta ba ina wance mai sharan masallaci ya rasulullahi Allah ya mata rasuwa to ya ba ku gaya min ba to ai ya rasulullahi muna kallo kamar mace ce kawai mai sharan masallaci annabi ya ce kun kaskanta da darajar ta mata mai daraja irin wannan sai da manzon Allah ya dauke sahabbai gaba daya yace a raka shi a nuna mishi makabarta inda kabarin ta yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je tsaya a kabarin ta wasu malamai suka ce sai da manzon Allah ya sake sallar janaza akan wannan mata wasu ko suka ce manzon Allah ya tsaya ya mata addu'a saboda addu'ar da manzon Allah ya mata duk wanda ke makabartan Allah ya gafarta musu ne sana'arta share masallaci don haka wannan masallaci yadda ke da kyan gani ina fata za a ci gaba da kulawa shi yasa muka yi committee kuma nake kaddamar da committee yanzu duk wanda yake son ya bada tallafi da gudumawa ci gaba da masallacin nan ya ga yayi tsafta in Allah ya kai mu shekara mai zuwa ya dawo ya ganshi fiye da haka shuga committee standing committee shugaban wannan committee shine Alhaji Abdullahi Abdulmalik Didi nakan ce matawallan izala komai da ruwanka saboda kokarinsa shine chairman na committee marayu saboda kokarinsa shine chairman na committee masaukin mu na baki da muka yi na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda aka gina yanzu shine chairman dinsa saboda kokarinsa shine chairman na Manara TV na Hausa da English saboda kokarinsa shine chairman na wannan committee na tafsiri da ake da komitin sa hannu da kafa in mutum hannunsa ya yanke kafansa ya cire in za ka min tallafin hannun roba da kafa roba ya samu Abdullahi Digi shine chairman din shi muka sa yaje kanto man jihar Kebbi kuma yaje gyara mana jihar Kebbi aka samu hadin kai tsakanin al'ummar musulmi aka samu shugabanci na gari Alhaji Abdullahi Abdulmalik Allah ya maka albarka Allah ya ma jagora da irin gudumawa da kake ba wa addini yanzu shine sabon chairman na wannan committee sai muka sanya sakataren wannan committee akwai wani bawan Allah dokta ne mai kokari a National Hospital kuma kullum ana tare da shi Dr. Ibrahim Bello ina yake Allahu akbar to gashi nan bawan Allah Dr. Ibrahim Bello gashi ya tsaya shi da sakataren wannan committee injiniya da yayi hidima wurin aikin masallacin aka gina tun daga farko har zuwa yanzu mun sanya shi injiniya Muhammad Ashiru Baban Dede ya zama memba na wannan committee don idan an samu gyara tafi kun ganshi injiniya ne mai kokari wannan masallacin daga farkonsa har zuwa yanzu shi ya gina shi ya jagoranci ginin kuma yanzu university da ake ginawa a Hadejia shi ke jagoranta, injiniya Allah ya ƙara albarka. Saboda haka sannan akwai Alhaji Adamu Muhammad wanda shi ne ma'aji dama yana committee. Alhaji Adamu Muhammad yana kusa? In baya kusa a sanar da shi. Sannan sai babban limamin masallacin Imam Abdullahi Umar. Shi ma yana committee. Sai kuma Imam Nabiyu, Imam Abbas Uzairu, limamai suna ciki, shi ma suna ba da haɗin kai a zauna a tattauna a ga abin da ya kamata. Sai babban admin sakatare namu sarkin tsafta Malam Tanko Iya yana cikin wannan committee. Wa'annan committee su ne za su zauna su ga tsare-tsaren masallacin da kulawa su tabbatar da an yi abin da ya kamata. Allah shi muku jagora. Yan uwa, an bude tafsiri. Mun ji jawaban da babban sakatare ya yi a wurin yadda makaman tafsirin zai soma. Ina addu'a Allah ya mishi jagora tare da Allah ramma su isar da wa'annan sakonni kamar yadda ya karanta. Allah ya rike hannunsu zuwa ga tsayawa a kan daidai. Duk wani kuskure Allah ya tsare su gaban yi. Ina amfani da wannan dama in jawo hankalinmu a ƙasa baki ɗaya cewa harkar tsaro da muka samu kanmu a ciki bukata ce ta kowa. Tsaro, ina son tsaro, kana son tsaro, kuna son tsaro, kowa na son a tsare shi. Ina kira ga jami'an tsaronmu a ƙara yi musu addu'a. Suna ƙoƙari amma su ƙara a kan ƙoƙarin da suke yi domin zaman lafiya. In ji Malam Bahaushe, ya fi zama ɗan sarki. Lokacin da muka je Borno muka kai ziyara ga waɗansu sarakuna, suka ce yanzu sun gane zaman lafiya ya ma fi zama sarki. Domin idan babu zaman lafiya, babu yadda za ka ji ka zauna a masarautarka har ka jagoranci al'umma. Ina fata jami'an tsaronmu tun daga sojoji da 'yan sanda da SSS za su ƙara ɗaukar mataki. Shugaban ƙasa ya ƙara sa ido a kan wannan harkar tsaro. Abin baƙin ciki ne, abin shiga damuwa ne irin abin da ya faru da kai hari da aka yi wa jirgin ƙasa a hanyar Kaduna. Muna Allah wadda da wannan abin da ya faru. Amma ko ba komai, ya kamata a ce an ƙara inganta sababbin dabaru na tsaro. Zai zamanto hankali ba zai kama ba. A ce muna da hanyar sadarwa duk inda telefon yake, wanda ya buga za a san daga ina yake bugawa, daga ina ake magana da shi. Ci gaba ya zo da yanzu a wannan masallaci. Yanzu haka gashi mun sanya kyamara, duk wanda baya gani ya sani. Da yanzu wani zai sa hannu ya ɗauki telefon na wani, Allah ya sauke a nan masallaci. Ina tabbatar muku kyamarorinmu da suke wannan masallaci suna ɗaukar hoton kowa, kuma za su naɗi duk abin da ake yi na aƙalla wata guda. Kowane wata guda za mu zo mu saka a yi reviewing a duba me ya faru a masallaci. Kenan idan ga wani ya yi sata ya ɗauki wani abin da ba nashi ba, ko takalmin wani aka ɗauka in Allah ya da a masallacin nan, kyamarorinmu suna haskawa. Za mu nemi jami'an tsaro a ga lokacin da mai satan yake sata yake ɗauka, a yi playing a ga hotonsa ina za a samo shi. Ya rage wa jami'an tsaro. Ina minista na transport? Ya kamata hanyar jirgin ƙasar nan ya zamanto an sanya kyamarori, ana kallon duk abin da ake yayin da jirgin ƙasa ke tafiya. Idan hatta wani zai tsaya ya sanya wani abu, technology ya kai ana iya gano menene zai faru. Al'ummarmu suna da wayewa, ana ci gaba. Ya kamata dabarun tsaro ma ya canja ya koma irin abin da ake iya ganewa yayin da mai ta'addanci ke ƙoƙarin ya ta'addanci. Ina fatan za su ƙara a kan wannan. Idan har mu za mu yi wannan dabara, kenan jami'an tsaro da hukuma suka fi cancanta su ɗauki dabaru daban-daban na kare rayukan al'umma. Sauran al'amari kuma a bari gawa ga Allah. Ƙayyid wa tawakkal, ka tsare dabbarka ka ɗaure ta, sannan ka dogara ga Allah. Za ka fito daga gidanka ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Saboda me? saboda haka abin da ya kamata ka dogara ga Allah kai duk shirin abin da ya kamata kai shiri sannan mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mu nemi taimakon Allah madaukakin sarki in ka dogara ga Allah Allah zai taimaka don haka muna fata za a ci gaba da kulawa jami'an tsaron mu da sauran al'amura sun yi ido baki daya don abubuwa su tafi da ya kamata muna kira ga ƴan kasuwa da su kansu hukuma a sa ido wurin tashin farashin kayayyaki a wannan wata na Ramadan kuma inda muka yi kira ga shugaban kasa da sauran al'umma cewa a taimaka a sa ido ga cewa abubuwa an samu sauƙin su musamman a cikin watan azumin Ramadan yadda bayan Allah za su ci gaba da yin addu'o'i addu'a da ɗaukan mataki ina kira ga dukkan limamanmu an shiga wata na Ramadan wata mai albarka yayin da aka yi sallan tarawih ayatayin alqanut ana roƙon Allah zaman lafiyar Najeriya yayin da mai shiga itikafi ke shiga itikafi ayatayin alqanut ana roƙon Allah zaman lafiyar Najeriya yayin da aka zo tafsirin alqur'ani mai girma kaman wannan kafin a tashi dukkan maluman tafsiri su yi iya kokari su ga cewa suna jagorantar al'umma wurin ayi addu'a wa ƙasar mu Najeriya don samun zaman lafiya lokaci ya wuce da za mu tashi kawai daga tashi kowa ya tashi a'a bukata ya kama na a wannan wata guda mu kaskantar da kanmu mu roƙi Allah Allah ya zauna da mu lafiya sannan mu yi ta tuba zuwa ga Allah laifukanmu da muke da shi za a yi ta mana wa'azi don mu gyara halayenmu mu gyara halinmu mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan mai tafsiri jagoranci yin addu'o'i wa ƙasa don a samu zaman lafiya duk waɗanda suke haɗa kai da 'yan ta'adda don a yi ta'addanci don a kashe mutane don a zubar da jini babu gaira babu dalili ko a sace mutane ya Allah in sun fi ƙarfinmu ba su fi ƙarfinka ba waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyar abin domin ga Allah rahma kullum ina buga misali da shi Allah ya jarabe shi a baya da 'yan ta'adda suka kama shi aka sace shi lokacin da aka sace shi kowa ya yi addu'a ni da sakatare muna umra tawafi muke yi sauran abokananmu da al'ummanmu da kenan duk wanda ka gan shi damuwa a kan kama alaran ma'amul suleiman ya dame shi shugaban majalisar malamai da kujalo shi ma yana can duk mun haɗu bayan mun yi abin da ake yi aka ce a je umra a ci gaba da roƙon Allah saboda rayuwar wannan bawan Allah yana da tsada kowa al'amarin ya yi tushen ɗinsa manyan 'yan kasuwa gwamnoni shugaban ƙasa kowa ya damu aka ce ba za mu ɗauki ko kwabo mu kai ga waɗannan 'yan ta'adda ba domin idan aka biya kuɗi don karɓo alaran ma an buɗe ƙofa cewa a yi ta kama malamai da alarmomi muka ce me za mu yi mu yi addu'a aka ringa addu'a addu'a ce ta fidda alaran ma a lokacin da aka kama shi a zama duk rana alaran ma saukan alƙur'ani su yi a wurin da shi da sauran alarmomi da aka kama su har 'yan ta'addan su kansu suka gaji suka ce wallahi mu ne alarma zaman ka nan ya dame mu Allah Allah muke yi a zo a karɓe ka har ma wani na cewa alarma wallahi ni idan na in an dawo min addu'a wannan sana'a ba ce ina son tuba in dawo in zama almajirinka amma tsoron da yake in na tuba waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarmu a gari wallahi in mun tuba kashe mu za su kenan wannan 'yan ta'addan suna son su tuba amma suna tsoron waɗanda suke ɗaukar ɗawainiya so da yawa za ka ji za a ce an kama mutum an karɓi kuɗi miliyoyi kaza amma cikin waɗanda ake kama su Fulani sai ka ji ya ce an ba shi 80,000 ko 100,000 alhali an karɓi miliyoyi haka ne ko ba haka ba sannan so da yawa za ka ga waɗannan 'yan ta'addan suna yin abubuwa da yawa akwai masu ɗaukar ɗawainiyarsu Sheikh Usman Isa Taliyawa ya ce masu kama mutanen nan bare-bari ne lokacin da Allah rahma ya kai mishi ziyara a Gombe Allah rahma ya ce a ni dai ban san waɗannan mutane ko bare-bari ba ne amma suna magana yaren da suke yi duk mai sauraro zai iya gane ko bare-bari ne ko Hausawa ne ko Fulani ne Allah rahma ya ce cewa
idan ce kawo waya ta abu ga waya a kawo kuɗi
to su waye ba sai da wannan magana bare bari ne kage Allah goro ko ba nan goro bane a sai ba nan goro bane bandira de fold on yan uwan mu ne fulani saboda haka sai kenan kaga yan uwan mu ne muna da bukatar su muna musu nasiha su ji tsoron Allah babban abin da zai taimaka su canja shine irin wannan wa'azi irin wannan karantarwa wallahi da bindiga kawai ba a iya yakar su a canja su yanzu wannan wa'azi daga cikin wa'anda suka zo nan Allah kadai ya san kowa tayi na kusa da kai ma aljini ne baka sani ba malam kabiru ya ce akwai aljanu aljanu ahalu suna da suke zuwa to yanzu wannan nake kallo dan uwana ne ka san shi ne ai baka sani ba sai da zaka iya cewa duk wanda ke wannan wuri ka sani aljanu na iya zuwa a suran mutane saboda haka yanzu bayanan da ake yi Allah kadai ya san abin da zai canja bayin Allah su koma sun zama mutanen kirki kudi baya iya canja wayannan makami bai iya canja su amma wa'azi na iya canja wa yanzu duk wanda ya ji cewa ta'addanci haramun ne ba kyau zub da jini haramun ne abubuwan da malam kabiru ya kirgo cewa zai yi ana tafiya kowane gaba aka ji kana zaune sai ka ji ya kamata ka tuba daga alqur'ani ya yi maka wa'azi saboda haka gwamnati ba ta iya biyan mu kan canja al'umma gabarin wannan ta'addanci da halin da ake ciki a matsayin mu na ƴan ƙasa mu ma gudumawanmu da zamu bayar kenan don ƙasar mu ta zauna lafiya ayi wa'azi a canja al'umma girman kai ba kyau kaji hasada ba kyau kaji ta'addanci ba kyau kaji ka fita ka tuba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah ya taimake mu to mu yi addu'a waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyan wannan ta'addanci in masu shirya ne Allah ya shirye su in ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su ƴan uwa musulmai har yanzu muna kira gare ku ana dab da shiga siyasa a siyasan nan mun ga yadda abubuwa suke tafiya asar na sayyidina Usman ya koyar da mu cewa Allah na canja al'umma na yin gyara da mulki gyaran da alqur'ani baya yi ma'ana wa'azi ne wa'azi ya yi wa'azi iyakansa zai iya canja mutane Allah ma cewa yake fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim yaya saboda haka fa zakkir kai wa'azi innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne mai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastawa bane kenan wa'azi zaka yi waye zai tilasta abi dole sai Allah sannan kuma sai hukuma yau in hukuma ta ce wannan masallaci namu ya zamanto hanya ne duk da yadda muka gyara shi muka kashe kuɗi ko nawa ne idan aka zo aka auna aka ce hanya zai bi nan za mu ba ku wani wuri a je a gina muku masallaci mai kama da wannan za mu bi ko ba za mu bi ba dole mu amma in ba hukuma ba duk ƙasar na ko wanda sai rusa mana masallaci sai mu fito da ƙarfin mu duka mu yaƙi duk wanda zai kama masallacin mu ko ya hana mu sallah a masallacin mu idan ana barna ba wanda zai canja da ƙarfi sai hukuma to kar mu yi wasa da shugabanci sai constitution Najeriya ya ce za a yi zaɓe ka kawo shugaba na ƙwarai wanda addininka da rayuwarka da dukiyanka da iyalinka da amanan ƙasanka da masallacinka da makarantanka da ƴaƴanka da kowa na ƙarƙashinsa kuma sai ka ce kai shi ganin ka kwanta Allah ya zaɓa mana na ƙwarai ka ce ka fito ka yi zaɓe sai aka zaɓi mummunan mutum aka zaɓi fasiki aka zaɓi wanda zai zamanto ya dallaza maka kana kwance kana bacci sai Allah ya kama ka cewa da kai aka dasa wanda yake ba mutumin kirki ba kenan ta yaya za mu ba da gudumawarmu sai kowa ya fito ya yanki rijista na zaɓe katin zaɓe katin zabe ya zama wajibi akan kowane musulmi ya dauki rijista in lokacin zabe yayi yayi amfani da shi ya zabi wa mutumin kirki kenan sai mun yi amfani da wannan dama don haka ina kira ga dukkan maluman mu da suke tafsiri su kara karfafa al'umman mu cewa yanzu haka ana yin rijista ana online rijista ainihin ana yin online registration a yi kokari a tabbatar da cewa kowa ya yi rijista domin a samu dama mu zaɓi mutanen kirki idan lokacin zaɓe ya yi ina kira gare ku mu yi kokari mu kauce wa saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan saɓo na Allah mu kaurace mishi daga cikin abin da ke sa Allah ya kaɗi addu'o'i ya biya bukatun mutane shi ne su kaurace wa saɓa wa Allah sannan al'ummar musulmi sun yi kokari an samar da bankin musulunci a bisa tsarin musulunci mu yi iya kokari mu ga cewa kuɗaɗenmu na ajiya suna tafiya wuraren bankunan nan da aka tsara a tsarin musulunci Jaiz Bank, Taj Bank da sauran waɗansu bankuna da suka buɗe windows na buɗe ainihin wato wurin ajiya in mun yi wannan mun yi abin da Allah maɗaukakin sarki ke so don a yi saboda a samu sauƙin kaucewa riba kada mu zauna ba mu da wani ƙoƙari don kaucewa wannan har yanzu ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da malaman university ƙungiyar ASU a yi ƙoƙari don Allah don girman Allah a samar da yadda za a daidaita ‘ya’yanmu su koma makaranta don a soma karatu duk ƙasa da ya zamanto ‘ya’yanta ba sa karatu kada a yi tsammanin zaman lafiya zai wanzu a wannan ƙasan babu shakka ilimi shi ne garkuwan ɗan shi ne ƙashin baya gwamnatin tarayya ta sauko ta zauna tare da maluma na ASU su ma malaman makaranta su sassauta a samu yadda za a samu daidaitawa don a samu mafita ina kira gare ku a yi ƙoƙari a samar da sadakoki da za a bayar yayin da ake ainihin wato karɓan sadakan farkon layya don ci gaba da ayyukan alkhairi na wannan ƙungiya musamman ma jami'a da muke ƙoƙarin ainihin wato ci gaba a bana an yi fassin malamai sama da malamai 700 da wani abu daga ƙungiya ta ƙasa don tafsiri a wurare daban-daban jihohi sun yi fassin malamai ƙananan hukumomi sun yi fassin malamai tsakanin masallatan juma'a da ba su kasa masallatai 5,000 ba da masallatin kamsa salawat in ka hada akwai sama da masallatai 15,000 ko ma 20,000 wanda duk an je don a gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu ƙungiyoyin ahlus sunna na west africa tun daga kasar ghana kasar niger cote d'ivoire kasar ainihin wato mali zuwa kasar burkina faso da sauran benin duk waɗannan ahlus sunna sun kawo sunayensu an yi fassin ahlus sunna na kasan turai sun kawo sunayen malumansu an yi fassin ahlus sunna na america sun kawo sunayen malumansu duk ƙarƙashin wannan ƙungiya an yi fassin malamai ina kira da dukkan maluman nan su ƙara jan hankalin mutane da al'umma wurin karantar da aƙida kamar yadda Sheikh Dr. Muhammad Kabir Gombe yake zai mai da hankali kan aƙida kan tauhidi kan karantar da mutane abinda aka san wannan ƙungiya shine a ƙara nan naga tauhidi aƙida a zukatan bayin Allah sannan har yanzu malamai su gane cewa masu sauraron su nan mafi yawa ɗaliban ilimi ne kada wani mai tafsiri kawai ya zo ya zauna ba tare da ya yi nazari ba ka yi ƙoƙari ka yi muraja'a sosai ka bi tafsiran nan daban-daban wurin ƙoƙarin karantar da mutane a kan alƙur'ani da sunna da fahimta a kan ainihin wato salafus salih me suka tafi kada ka yi tafsiri da ainihin wato ra'ayinka kawai ba tare da ka yi ainihin wato bincike ba lalle ina kira ga ainihin wato malamai masu tafsiri kan jan hankalin al'umma a kan muhimmancin zaman lafiya a wannan ƙasa da haɗa kan al'umman nan su zamanto abu guda in mun yi wannan mun yi abin da ya kamata ‘yan uwa musamman al’ummar Najeriya ana ƙoƙari a fito da wani hanya na raba tsakanin al’ummar Hausawa da Fulani na saurari wani clip da wata mata take zage-zage akan ainihin wato Shehu Usman Afodi da nuna shi dan ta'adda ne da magana akan abubuwa da yawa cewa an danne wa Hausawa yanci kokarin sanya gaba da kiyayya tsakanin al'umma musulmi Hausa Fulani. Ajanda ce ake so a samu gaba da kiyayya tsakanin musulmi Hausa Fulani da sauran al'umma kabilu kanana masu tafsiri su mai da hankalin su wurin hada kan al'umma musulmi kenan mu yaki kabilanci. Musuluncin nan ya zo ne don isan ni ba Hausa ne, kai ba Fulatani ne, wannan Inyamuri ne, wannan Bayelde ne, kowa ya gane dan uwansa Qur'ani. Ya. Qur'ani ya gwada mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ya halicce mu kabila kabila, dangi dangi, dukkaninmu asalin mu daga Adam ne da Hawwa, daga Adam and Eve. Allah ya halicce mu Adam da Hawwa ya sanya mu kasa kasa daban-daban. Allah ya ji kankanin rawi cikin wazinsa akwai nishadi. Wai an mishi tambaya cewa mutum ne ya kai azumi sai ya bude baki da garin kwaki ya halatta, ya ce in ubansa in yamuri ne ya halatta. Kenan waye mai cin garin kwaki sosai yamuri ya hana shi ya zama musulmi? Musulmi ne kowa da irin al'adarsa. Azu malam Kabiru ke gaya mana wani ma bude bakin yayi da ganyen wiwi ya mola, dan wiwi ne, an shiga Ramadan har yanzu bai tuba ba, amma da ya ja ganyen wiwi wai ce alhamdulillah. To muna roƙon Allah ya shirye shi ya sa daga nan ya tuba ya bari, kada mu yadda hada mu fada. Allah ya yi mu ne don mu san juna, musamman mace ba mace da ke tsakaninmu. Wanda ya fi kowa a wurin Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah. Don haka mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa an samu kyakkyawan haɗin kai a wurin ainihin wato wannan tsari na tafsiri na bana. Ana ba wa masu tafsiri shawara kan jan hankalin al'umma wurin muhimmancin sana'o'i, musamman matasanmu ƙananan sana'o'i. A yi ƙoƙari a ga cewa ana sana'o'i wanda zai taimakawa zaman lafiya maimakon zama ba tare da an kula da ainihin wato sana'o'i ba. Wajibi ne mu koyi ƙananan sana'a. Sannan kulawa da haƙƙoƙi na mata, domin mata iyaye ne na al'umma, a san haƙƙoƙinsu, a koya musu addini. Shi yasa nake jinjinawa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe wurin mai da hankali da yake wurin karanta da mata a wurare da yawa. Yana cikin abin da ke ba shi nishaɗi wurin karantarwa da wa'azi zuwa ga ainihin wato mata. Don haka sauran masu tafsiri ma a samu lokaci da za a riƙa ba wa mata don a koya musu haƙƙoƙin da'ira ta yi wa kansu wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya musu, haƙƙoƙinsu a kan mazajensu, haƙƙoƙin mazaje a kansu. Ina tsammani ya kamata loudspeaker na nuna ya kamata a tsaya, saƙonnin suna da yawa wanda ya kamata a isar, saboda ba don wannan majalisi kawai ba, don sauran majalisi gaba ɗaya na masu tafsiri na Najeriya. Saboda yanzu nan ne headquarter, nan ne headquarter na kungiya na ƙasa baki ɗaya. Duk wani saƙo da zai fito daga wurin mai tafsiri bai yi kama da wannan wuri ba, domin wuri ne da yake headquarter na kungiya. Duk da cewa ina yin tafsiri a jihar Adamawa, amma ga headquarter mu na ƙasa baki ɗaya, kuma ga babban sakatare yana wakiltar mu a wannan wuri. Duk abin da ke fitowa yana fitowa ne a madadin kungiyar jama'atu izaratu bidiya wa iqamatu sunna ta ƙasa baki ɗaya. Ina fata sauran masu tafsiri da sauran al'umman mu za su yi riko da duk umarni da ya fito daga wannan majalisi da sauran majalis namu baki ɗaya. Ina addu'a Allah ya ba mu haƙuri na sauraron wannan tafsirai da jimriya da ci gaba da jin ainihin wato wannan karantarwa na Alƙur'ani da sunna da kuma abinda salafus salih suka tafi a kai. Ina addu'a kuma yin Allah ya da daga gobe karfe 4 da rabi karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 da rabi lokacin da za a fara tafsirin kenan kin an fara 4 da rabi a kare 5 da rabi insha Allah Allah ya sanya albarka mun gode wannan tafsiri da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina fatan Allah ya muku jagora ya sanya a zama lafiya mu ma Allah ya ba mu iko wucewa gobe lafiya mu je mu fara tafsirin mu a can gidajen Adamawa lafiya Allah ya sanya albarka kwamitin marayu in an zo budewa in Allah ya da ina nan ko kuma sakatare zai wuce ni amma dai zan sanya naira miliyan guda da shi za a gode wannan ainihin wata kwamiti na marayu Allah ya da Allah ya sanya albarka.